أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا ينينا قوم شابير أتكون نواتا من الفرما رمضان Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da 1441 wanda ya daidai da 8 ga watan 5 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda wannan tafsiri ya saba gudana ko da yaushe ko kullun cikin waɗannan kwanuka masu albarka yau ma insha Allah za mu ci gaba da wannan karatu kuma wannan shine zama ko darasin mu na tara muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu ajiya mun karasa karatu ne a cikin suratul buruj kuma mun dan karanta wasu ayoyi cikin suratul tariq amma dan bayanin ya zaman to ya hadu da jura babu laifi ina ganin a sake karantowa daga farkon sura din sai mu dora insha Allah na'am malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was samaa'i wat tariq وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر
ممتاز الله مدوكين سركي يتي والسماء والطارق أي أقسم الله سبحانه بالسماء والنجم الذي يطرق ليلى الله مدوكين سركي yayi rantsuwa da sama sannan yayi rantsuwa da ainihin at-tariq at-tariq kamar yanda aya ta uku zata fassara mana ma'anar tariq shine wata wato tauraro mai tsananin haske to an kira shi da at-tariq saboda ana ganin sa wato hasken sa yana bayyana da daddare ya kuma buye da rana wannan yasa ake kiransa da at-tariq kamar yanda wasu cikin malamai suka fada daka ya turuqu laylan da daddare za ka ganshi amma da rana ba za ka ganshi ba shine ainihin at-tariq Allah madaukakin sarki yayi rantsuwa da sama sannan yayi rantsuwa da tauraro wanda ana ganin sa da daddare sannan kuma da rana ba za a ganshi ba wama adraka mattariq me ya sanar da kai me ake nufi da attariq annajmu thaqib Allah madaukakin sarki yace annajmu thaqib shi attariq din nan shine tauraro mai matukar haske wama adraka ma izamu hadha annajm me ya sanar da kai game da girman wannan tauraro huwa annajmul mudhi shine ainihin wato tauraro mai haske almutawahhij mai tsananin haske in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ay ma kullu nafsin illa wukila biha malakun raqibun bihibzi alaihim malakun raqib yahfazu alaiha a'malaha lituhasaba alaiha yawm alqiyama shine ma'ana in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ay babu watarai face an wakilta mata wani mala'ika mai lura da kula da ita yana kuma kiyaye ayyukan didda take aikatawa ita wannan ran na alkhairi ko na sharri lituhasaba alaiha dan ayyuwa wannan rai hisabi akan wannan aiki da ta aikata kuma mala'iku suka kiyaye yawmal qiyamati rana alqiyama shine ma'ana in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ibn kathir yace in kullu nafsin ay kullu nafsin alaiha min Allah hafiz yahrusuha min al-afat muka hada wadannan shi can ainin mai tafsirul muyassar yayi nuni cewa kowace rai an bata wasu mala'iku da suke kula da aikin ta kuma suna rubutawa to duk zamu iya hadawa da wannan kaulin da ainihin wato shi ibnu kathir ya kawo a cikin ainihin tafsirin sa cewa kullu nafsin kowace rai alaiha min Allah hafizun tana da wani mai lura mai kiyaye ta ya harusu ha da yake bata kariya min al-afat daga illoli yanzu sai kai ta tafiya ka sai ga bakai tuntube ba sai ga wani abu bai same ka ba kai dai ka juya gaban ka kana ta tafiya amma me ke faruwa ta bayan ka baka sani ba saboda akwai mala'iku waɗanda suke kaga kenan kamar dan adam mala'iku hudu ne suke aiki akan sa akwai na dama da na hagu sannan akwai na gaba da na baya kamar yanda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul ra'd lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah wato dan adam yana da mu'aqibat wato wasu mala'iku da suke ta'aqqubi suke bibiyar sa wasu suna gaban sa wasu suna bayan sa suna bashi kariya da umarnin Allah wayannan mala'ikun su suke kare dan adam daga dukkan wani abu wanda shi dan adam din ba lalle ya ga abun ba ballantana ya wani yunkuri na gujewa wannan abun ko kare kansa daga wannan abun a'a wadannan mala'ikun aikin su kenan hafaza suna ba wa dan adam kariya to in muka hada da waccan kaga kenan akwai waɗannan mala'ikun waɗanda suke ba wa dan adam kariya kowane mutum kuma yana da su shine in kullu nafsin kowane mutum ko kowace rai alaiha hafiz tana da me ba ta kariya wayancan na gaba da na baya in kullu nafsin kowace rai alaiha hafiz tana da ainihin mala'ikun da suke kiyaye ayyukan da take aikata sune raqibun atid ina fata an gane sai Allah madaukakin sarki yace falyanzuril insanu mimma khuliq to mutum wannan jinsi ne na kowane irin mutum wato mutum yayi duba mana daga me aka halicce shi ai falyanzuril insanu almunkiru lilba'th mutumin da yake yin inkarin tashi bayan an mutu to yayi duba mana mimma khuliqa daga me aka halicce shi na fata an gane khuliqa min ma'in dafiq Allah ta'ala ya ce an halicci fa mutun ne min ma'in daga wani ruwa dafiqin mai tunkudar juna li ya'lama anna i'adata khalqil insan laysat as'abu min khalqihi awwalan domin a sanar da mutun cewa halittarsa ainihin wato dawo da halittarsa bayan ya mutu an sa shi a kabari ya riddige ya zama kasa a kuma dawo da halittarsa wannan ba shi bane abun da ya fi zama mai wahala sama da halittarsa a karan farko yanzu halittar abu daga babu shi ya fi wahala ko kuma la gyara shi bayan ya lalace abinda ko a hankali yanzu sai mutum ya kera waya ya zauna ya bata basira sai ya amfani da kwakwalwarsa ya kirkiro waya product iri kaza da applications iri kaza a cikin wannan waya din. Ba wanda ya ara masa idea shi kadai, ba wanda ya ara masa wata fasaha ko shi ya zauna ya kirkiri fasaha sai ya kirkiro ta. Sai yazo yake ce maka to wannan wayar idan ta lalace ta daina yi zai iya dawo da ita ta ci gaba da yi, sai ka ce ƙarya yake. Kuma sannan inda hankali yanzu kirkirar fasahar waya daga babu ita ka samar da ita, wannan kirkirar shi yafi wahala ko kuma in ta lalace ka gyara ta? Na'am, kirkira ta fi wahala, duk da shi a wajen Allah madaukakin sarki da kirkirar daga babu da dawo da abun bayan babu shi, wannan duk abu ne mai sauki, wa zalika ala Allah yasir. Amma ana bamu wannan misalin ne a hankalta ma dawo da abu bayan ya lalace ba shi yafi wahala ba sama da kirkirarsa daga babu. A hankalta a mu'amalan mu ta yau da kullun, duk da cewa shi Allah madaukakin sarki halittar abun daga babu da kuma dawo da shi bayan abin ya zamanto babu shi ya lalace ko ya mutu, wannan duk abu ne duk ɗaya ne a wajensa, babu wani abu da za a ce Allah madaukakin sarki ya fi masa wahala. Da haka Allah madaukakin sarki yake cewa Allah madaukakin sarki ya halicci dan Adam hadda wanda yake musun ba za a yake musun tashi bayan an mutu din. Allah ta'ala ce ya halicce shi ne dan ya sanar da shi anna i'adatu khalqil insan, dawo da halittar mutum laysat as'ab, bata zamanto as'abu min khalqihi awwalan, bata fi wahala ba daga halittar sa a karan farko. Amma duk da haka Allah ta'ala khulika ya halicci mutum min maniyyin munsabbin, daga maniyi wanda yake zubowa yake kwararowa bi sur'atin da sauri fil rahim, ya shiga cikin mahaifa ya khruju, wanda wannan maniyyin wani sinadari ne da Allah madaukakin sarki ne kadai yake iya halitta sa. Ba a samu wani masani ko wani mai fasaha ko wani mai ilimi da ya iya ya samar da maniyi a jikin dan Adam wanda shine asalin halittar dan Adam din. Allah madaukakin sarki shi yake hada da kaza da sinadari kaza da sinadari kaza da yanayi iri kaza, ya samar da shi a yanayi iri yanda ainihin wato yake. Allah madaukakin sarki shi ya samar da wannan mani din wanda yake fitowa, ba wanda ya isa ya fito da shi daga inda yake fita sai da izinin Allah, sai in Allah madaukakin sarki ya so ya baro gurin da Allah ya ajiye shi ya fito sannan ya shiga cikin mahaifa ya khruju. Kuma shi wannan maniyin Allah ta'ala shi ya ga dama ya ajiye shi inda ya ajiye shi, domin yana fita ne min bayne sulbir rajul tsakanin kashin baya na namiji wa sadril mar'a da kuma kirjin mace. Inna alladhi khalaqa al-insana min hadha al-ma', lallai ubangijin da ya halicci mutum daga wannan ruwan shine fa asalin kowa, maniyin ne ya rikide ya zamanto gudan jini, daga gudan jinin ya rikide ya zama tsoka, daga tsokar aka zuba mutum kasusuwa, aka samu jijiyoyi, aka busa masa rai, aka tsaga masa ido, aka tsaga masa kunne, aka tsaga masa baki, aka fitar da hannu, aka fitar da kafa, aka fitar da kaza, aka samu masa numfashi, bayan ya take ya fito bayan kasa Allah ta'ala ya halicce shi ya fito da shi, sannan kuma yake cewa Allah bai saba. Shi sa a can cikin suratu Abasa Allah ta'ala ce kutilal insanu ma akfara, kai mamakin irin kafircin dan Adam, kutilal insanu ma akfarahu. To nan Allah madaukakin sarki yana labarta wa dan Adam asalin samuwarsa, yace inna, yake cewa innal ladhi khalaqal insanu, wanda ya halicci mutum min hadhal ma, daga wannan ruwan, laqadirun ala raji'ihi, to me cikakken iko ne akan sake dawo da shi mutum ilal haya, izuwa ga rayuwa ba'dal maut, bayan ya mutu. Kaga dai in kuka tuna tun daga suratul Naba, domin babban abin da yasa kafirai suka kiyarda suka karbar sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hujjojin da suke kafawa, duk da cewa Allah madaukakin sarki ya ce dabi'a su ce kawai karyatawa, kuma inda zaka zo musu da kowace aya ba za su yi imani ba har sai sun ga azaba urukuru, haka dabi'a su take. Amma duk da haka cikin hujjojin su suna ganin cikin abin da Annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam, wanda suke ganin ya saba wa hankali, ya saba tunani, ba za su iya karba ba, hankalin su ba zai iya yarda ba, shine mutun ya mutu a sashi a kabari ya riddike a ce kuma za a sake tashin sa nan gaba. To shi sa Allah madaukakin sarki suratul Naba'i ya gaya mana, Nazi'at ya sake maimaita mana, Abasa haka, Takwir, Mutaffifin, Inshiqaq, Buruj ga Tariq,
ana sake gaya mana fa cewa Allah madaukakin sarki da yake bada misalin manya-manyan halittunsa din nan to kuma shi ya halicci dan adam kuma shi yake da ikon ya sake dawo da shi daga babu kaga anan akwai jan hankali da fadakarwa ga mutum akan gaya wa dan adam asalin wato raunin asalin sa ashe asalin kama kai mai rauni ne duhura hancin da dan adam yake duk takamar da yake da mulki takamar da yake da isa takamar da yake da kyau takamar da yake da ilimi takamar da dukkan wata takama da dan adam yake ya shiga asalin sa ma Allah madaukakin sarki yana gaya wa dan adam asalin sa shi ba kowa bane ma shi duk wannan kafafar da kafullan da dan adam yake kaga asalin sa wanda wannan mani in ya ganshi a cikin kayan sa ma sai ya ji ya wanke yana ganin wani kasanta ce ana gaya wa dan adam duk mulkin sa duk kasaitar sa duk kudin sa duk ilimin sa duk basirar sa duk abin da yake takama da shi to ana gaya masa raunin asalin sa allazi khuliqa minhu wanda aka halice shi daga gare shi sannan kuma ana saki shiryarwa da nusantar da dan adam izuwa ga yin itirafi ya yadda bil ma'ad da makoma ya yadda cewa akwai makoma za kuma a tashi li'anna man qadara 'ala al-buda'ati domin wanda yake da ikon a samar da dan adam a karan farko fa huwa qadirun 'ala al-i'ada bi dariqil aula to yana da kuma iko ya kuma dawo da dan adam bi dariqil aula ta hanyar da tafi kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ce huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'idu ubangiji ta'ala shine wanda ya kage halitta kuma shine wanda zai sake maido da ita wannan halittar wa huwa ahwanu alai ya dawo da ita ma shine yafi sauki ga Allah an fahimta ko Allah madaukakin sarki yace ya halicci dan adam daga ainihin wato ma'in dafiq ma'un dafiq shine almani shine mani ruwan mani ya khruju dafqan min ar-rajul da yake fitowa yana tunkudar juna daga namiji wa min al-mar'a kuma yana fitowa daga mace fayata walladu minhum alwalad da maniyin namijin da na macen su ne suke haduwa su cure su gauraye su hadu su zama abu daya su dunkule su bada da da izinin Allah ba wai su kadai bane da an sun samu din sun hadu din kawai sai su zama da sai in Allah ya bada izini ya ce su zama da lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha wa inafa wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir Allah madaukakin sarki da izinin sa in ya bada izini shikenan sai wannan maniyin da na macen da namijin sai rikide sai ya zama da ya zama namiji da izinin Allah ko ya zama mace da izinin Allah an fahimta ko kuma ma kawai ya zama shikenan gashin ya hadin kuma Allah ta'ala ya hana shi tasiri ya hana shi zama mutum domin Allah ta'ala zai sanya wani ya zama aqim dan haka ubangiji ta'ala ya ce ya kharuju min bayni sulbi wa tara'ib ay yani sulbar rajul wa tara'ibil mar'a wa huwa sadruha kaman yanda da yawa daga cikin ainihin wato malamai suka fara sannan Allah madaukakin sarki ya ce innahu haqiqa shi ala raj'ihi akan dawo da shi mutun laqadir mai cikakken iko ne ayi masa fassara guda biyu wannan innahu ala raj'ihi ay innahu ala raj'i hadhal ma'id dafiq ila maqarri ubangiji wato wajen mayar da wannan maniyin mai tunkudar juna zuwa gurin zaman sa allazi kharaja minhu daga inda ya fito Allah ya maida shi laqadir mai iko ne akan haka kamar yanda malam mujahid da ikrima da wasu cikin malamai suka fassara ma'ana innahu ala raj'ihi wannan hi wannan damirin na ha'un raj'ihi hi din yana komawa kan shi maniyin Allah mai iko ne akan ya kuma ya maida maniyin daga asalin inda ya fito wasu malaman kuma suka ce a'a innahu ala raj'ihi laqadir kuma wannan ma'anar ta biyu za ta fi kyau a nan gurin kuma ita ce fassarar da za ta fito mana da ma'anar ayoyin innahu haqiqa ubangiji ta'ala ala raj'i hadhal insan akan dawo da shi wannan mutun din al-makhluq wanda aka halicce shi min ma'in dafiq daga wancan combination hadaka ta ruwan maniyin mace da namiji to ubangiji ya sake dawo da shi ai i'adatuhu wa ba'athuhu ila ad-daril akhirah ya dawo da shi ya kuma tashe shi zuwa gidan lahira laqadirun ubangiji mai iko ne akan haka li'anna man qadara 'ala al-buda'ati qadara alal i'ada domin wanda yake da ikon kirkirar abu to yana da ikon ya sake dawo da abu. Ina fata an fahimta kamar yanda Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan dalilin fil qur'an fi gairi ma mawdu'in a wurare daban-daban a cikin alqur'ani. Sannan Allah madaukakin sarki yace yauma tubulas sarair, kamar an ce a yaushe ne Allah ta'ala zai dawo da mutum bayan ya mutu, sai aka ce yauma tubulas sarair, ranar tonan asiri, ranar da za a binciki asiri, abun boye zai fito fili, abun didda mutum yake yi shi kadai ko abun da wasu mutane rukunin mutane suke yi ba wanda ya sani, ranar kowa asirin sa zai tono, shine yauma tubulas sarair. A yauma tukhtabaru sarair, ranar da za a jarabci asiri, fima akhafathu, cikin abinda wannan zuciya ta boye. Wayutamayyazu salih minha min alfasid, kuma rana ce da za a tantance tsakanin abinda zuciya ta boye na asiri mai kyau da kuma gurbatacce. Famalil insani min quwwatin, shine ainihin wato famalahu min quwwatin wala nasir, to a wannan ranan ne mutun zai gane ba shi da wata dabara, ba shi da wani karfi. Famalahu min quwwa, ba shi da wani karfi. Ai famalil insani min quwwa, mutun ba shi da wani karfi. In mai mulki ne ba dakarin, ba sojojin, ba masu bashi kariya, ba masu zuga shi, ba masu sai kai, duk ba kowa. Mutun shi kadai za a ganshi. Famalil insani min quwwatin yadfa'u biha an nafsi, mutum ba shi da wani karfi da zai ba wa kansa kariya a wannan ranar. Wama lahu min nasir, sannan ba shi da wani mai taimakon sa, yadfa'u anhu azaballahi, da zai tunkude masa azabar Allah. Babu. Ta fata an fahimta. Babu. Allah madaukakin sarki yake cewa yauma tubulas sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir. Ay yawma tubulas sarair, ita ce ranar tashin alkiyama. Ay yawma tadhharu wa tabdu, ranar da sirri zai fito fili, zai bayyana. Wa yabqa sirru alaniya, yanzu boye za ta zamanto sarari. Wal maknun mashhuran, abinda ake taɓɓoyewa zai shahara. Wa qad sabata fi sahihain, hadisi ya tabbata cikin sahihul bukhari da muslim daga abdullah dan umar Allah ya kara musu yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yurfa'u li kulli ghadirin liwa inda istihi yuqalu hadhihi gadratu fulan ibn fulan. Wani ma ana ganin sa mutumin arziki ne, wani a duniya ana masa kyakkyawan zato, wani ana ganin ba kaza bane, ba kaza bane, amma manzo Allah yace za a daga tuta ga kowane mayo da rira na tashin alkiyama, daidai wajen wajen zaman sa, wajen ainihin wato duwawun sa, nan za a kafe tutar a ce wannan ita ce tutar yodarar wani dan gidan wani. Kaga asiri ya to ya to da kila iya in da wasu rukunin mutane ka yaudara, ko in dan siyasa ne ka yaudara mutanen local government ɗinka, su kadai suka san ka yaudare su, in jaha ne kawai iya mutanen jahan ne, in kasa ne iya kasar ce kawai, in mazaba ce iya mazaba ce kawai, in mutanen gidanka ka yaudara su kadai kawai, ka yaudara su kadai suka san ka yaudare su, in ungo ku ce haka to yau kuma gashi za a sa tuta ce wani tataccen mayo dari ne, ga tuta nan tana ta fulfulawa a daidai inda yake. To a wannan lokacin ne famalil insani yawmal qiyama, ai famalahu ai al insani yawmal qiyama min quwwatin ai fi nafsihi wala nasir ai min kharijin min ai la yaqdiru ala an yunqidha nafsahu min azabillah, ba zai iya tsamar da kansa ba daga azabar Allah, wala yastati'u lahu ahadun zalika, sannan babu kuma wani mahaluki da ya isa ya fitar da shi daga wannan azaba tunda ya cancance ta a wannan rana. Allah madaukakin sarki ya kiyaye. Allah madaukakin sarki yace
was samaa'i dhatir raj' wal awdi dhatis sad' wal awdi dhatis sad' innahu laqawlun fasl wama huwa bil hazl innahum yakiduna kayda wa akidu kayda فمهل الكافرين امهلهم رويدا.
الله مدوكين سركي يتي والسماء ذات الرجع, ده سما ma'abociyar ar-raj'i maimaita zubar da ruwan sama. Was-sama'i dhatir raj'a, Allah ta'ala yana rantsuwa da sama, dhatir raj'i ma'abociyar maimaita zubar da ruwan sama. In ka so ka ce di shekara, yanzu da damuna ta kawai sai ga lokacin yanayi sai ga ana ta ruwan sama, ana ta ruwan sama. In kuma lokacin yayi sai lokacin daukewa yayi sai ya dauke zuwa daidai wannan lokacin kuma sai ga ta sake dawowa, shine dhatur raja. Aywa sama dhatul matharil mutakarrir, Allah yana rantsuwa da sama ma'abociyar zubar da ruwa wanda yake maimaituwa. Wal ardi dhatis sada, da kuma kasa ma'abociyar kekkecewa wadda ita ce ruwan zai zuba a kanta, ta kekkece ta tsage kuma ainihin amfani ko kuma tsiro na shuka ya fito. To menene ainihin jawabin wannan rantsuwa? Innahu laqaulun fasl, lalle shi alqur'ani zance ne, faslun fayyatacce, wama huwa bilhazl, kuma shi ba hayaniya bane. Kamar yanda Ibn Ashur yace ya halatta fassara hazl da hazayan, shi ba hayaniya bane, ko kuma wama huwa bilhazl, shi ba wasa bane. Innahum, hakika su, yakidu na kaida, suna kulla makirci, wa akidu kaida, ina mayar musu da sakamakon makircinsu. Famahilil kafirina, kadan saurara wa kafirai, amhilhum, dan saura dan jinkirta musu kurwaidan kadan kafin azabar Allah ta zo musu. Allah ta'ala ya ce was-sama'i dhatir raja, was-sama'i dhatil matharil mutakarrir, wal ardi dhatit tashaqquq bima yatakhallaluha min nabat, da kuma kasa ma'abociyar tsatsagewa da abin da yake shiga cikin ta ainihin wato min nabatin, ko yake tsurowa a cikin ta na tsirrai. Inna hadhal qur'an, wannan rantsuwa da Allah ta'ala ya yi dan ya kare alqur'ani ne, lalle wannan alqur'anin, laqaulun faslun, zance ne, faslun mai fayyacewa, bainal haqqi wal batil, tsakanin gaskiya da ƙarya. Wama huwa bil hazl, kuma shi alqur'anin nan ba wasa bane, ko wama huwa bil hazl, ba hayaniya bane. Malam ya sake nanata mana kamar yanda ya tagaggaya mana a gurare dan a kori dabi'an nan ta yin rantsuwa da wani Allah. Yace wala yajuzu lil makhluq, baya halatta ga wani abin halitta, an ya qasima, ya rantse bi ghairillahi da wani Allah, wa illa faqad ashraka, idan ku har mutun yayin rantsuwa da wani Allah to hakika yayi shirka. Na fata an fahimta. Innahu laqaulun fasl, an fassara shi da innahu laqaulun haqqun, an fassara shi da innahu laqaulun faslun ay hukmun adlun, wato ko dai kace zance alqur'ani zance ne na gaskiya, alqur'ani hukunci ne na adalci. Wama huwa bil hazl, ay bal huwa haqqun jiddun, gaskiya ne, ba wasa a cikin sa, ba kuma hayaniya a cikin sa. Sannan Allah madaukakin sarki yace innahum yakiduna kaida, ay innal mukaththibina lirrasul sallallahu alaihi wa sallam, lalle masu ƙaryatawa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam, walil qur'an, kuma masu ƙaryatawa ga alqur'ani, yakiduna wa yudabbiruna, suna kulla makirci, suna kashe kuɗi, suna amfani da dukkan wata basirar su dan ainihin wato li yadfa'u bi kaydihimul haqq, dan su tunkuɗe gaskiya da wannan makirci nasu, wayu ayyidul batil, su kuma taimaki gaskariya, su karfafe ta. Kamar yanda Allah ta'ala ya ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum fasayunfiquna, innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi fasayunfiqunaha thumma takunu alayhim hasaratan thumma yughlabun walladhina kafaru ila jahannama yuhsharun, suna kashe kuɗi, suna hana idan su bacci, suna bincike irin na kullakulle da makirce makirce dan su cutar da wannan addini, dan su hana gaskiya ta yi tasiri. Wannan aiki ne na makiya addinin musulunci a kowane lokaci, a kowane zamani, a kowane guri, a kowace al'umma. Allah madaukakin sarki yace yana kallon su lokacin da suka hadu a wani guri ko suka hadu a wani daki ko suka hadu a wani hotel ko suka hadu a wani dakin taro suka tattauna dan su kawo wa gaskiya matsala dan su kawo wa gaskiya cikas dan su mara wa ƙarya da maƙaryata su mara wa mabarnata baya Allah madaukakin sarki yace yana kallon su wa akidu kaida suna can suna kulle kullen su suna dabarun su Allah ya ce ni ma ina nan ina warware makircin da suke kullawa li izharil haq dan in bayyana da gaskiyan nan walau karihal kafiruna koda kafire sun ki sai addinin musulunci ya daukaka sai gaskiya ta yi galaba famahilil kafirin ay fala tasta'jil lahum ya muhammad karka gaggauto musu azaba ya annabi Muhammad karka ce yanzu ko gobe ko jiba a halakar da su bi dalabi inzalil iqab bihim ta hanyar neman da addu'ar a saukar musu da hukuma bal a amhilhum dan jinkirta musu wa anzirhum dan saurara musu qalilan kadan wala tasta'jil lahum karka gaggauto addu'ar a halakar da su ay musu azaba wasatara ka kwantar da hankalinka za ka ga ma ya hillu bihim irin abinda Allah zai saukar musu min al'azab wan nakal wal uquba wal halak annabi sallallahu alaihi wasallam bai gani ba ya gani ka saurara ka kwantar da hankalinka za ka ga irin abinda Allah zai saukar musu na ruwan azaba da nakal narko wal uquba da uquba wal halak da halakarwa duk annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya ga bayan su to haka a yau daga nan har ana da kasa duk wayanda suka ce za su yi fada da wannan addinin za su tare wa gaskiya gaba to ka jinkirta musu ka saurara musu ka bada lokaci lokacin yana yi za ka ga yanda karshen akiban su zai kasance Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine karshen wannan sura suratu At-Tariq sabida ka za mu shiga sabuwar sura suratul A'la insha Allah alam bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا
وانا سورة سورة الأعلى كما يندى وانا شين السورة انت دا يزوء اتكين هديفي na annabi sallallahu alaihi wa sallam da sabbihi isma rabbikal a'la wannan sura suratul a'la makkiya ce a wajen jumhur mafi yawan malamai sun tafi akan cewa sura ce makkiya duk da cewa an samu wata ruwaya daga dhahak ya ce wannan sura madaniya ce amma dai jumhurun malamai sun tafi akan cewa suratul a'la makkiya ce saboda irin abin da ta kunsa na ma'anoni wa'anda suke bada shaida game da kasantuwar ta makkiya ce kamar ya ishe ka fadin Allah sanu quri'uka falatansa da haka wa'annan shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce suratul a'la makkiya ce ina fata an gane sannan sura ce wadda ana kirgata matsayin sura ta takwas a wajen jerin saukar alqur'ani surorin alqur'ani a wajen Jabir bin Zaid ya ce ta sauka ne bayan suratul takwir kafin suratul layl wannan tsakanin aka saukar da suratul a'la an ruwaito daga ibn abbas da ikrima da hasan su kuma suka ce a'a sura ce ta bakwai a jeran giyar saukar alqur'ani domin sun ce farkon abin da ya sauka a cikin alqur'ani iqra bismi rabbika sannan sai kuma nun wal qalam ta uku kuma suratul muzammil ya ayyuhal muzammil, ta hudu tabbat yada abi lahab, sai kuma ta biyar idha shamsu kuwirat, sannan sai kuma ta shida idha shamsu kuwirat, kaga akwai ikra bismi rabbikal ladhi khalaq, akwai nun, akwai muzammil, akwai tabbat yada, akwai idha shamsu kuwirat, sannan kuma akwai sabbihi isma rabbikal a'la. Amma shi Jabir bin Zaid ya kirga Fatiha bayan Mudaththir, sannan ya kirga ainihin wato ragowar, da haka shi a wajensa ita ce ta takwas. Ina fata an gane. Wannan sura tana da adadin ayoyi guda 19. Gaba ɗaya malamai ma'abota sanin ilimin kididdigar ayoyin Alkur'ani sun yi ittifaki akan ayoyin ta 19 ne. Wannan sura, suratul A'la, ta kunshi tsarkake Allah madaukakin sarki da kuma yin nuni zuwa ga ɗayantakar Allah madaukakin sarki da kadaitakarsa wajen halittar dan adam da kuma irin abin da ya halitta na ƙasa, wanda yana nuna wanzuwar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan a cikin wannan surar akwai karfafa da tabbatarwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam akan karbar wahayi. Sannan Allah madaukakin sarki ya ba wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a mai sauki, ya ba shi littafin da ma'abota tsarkakakkun zukata suna tsoron Ubangiji sakamakon yi musu wa'azi da wannan Alkur'ani, kaman yanda ma'abota tabewa su kuma suna kawar da kai, suna yin watsi da bujirewa ainihin wato ga wannan tunatarwa da Allah ta'ala ya saukar a cikin wannan Alkur'ani, suna fifita rayuwar duniya akan ainihin rayuwar har abada. Sannan abu na karshe, abinda Ubangiji daukakin sarki yayi wahayinsa zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, abinda ke cikin littafan da aka aiko manzannin da suka zo gabaninsa suna gaskata abinda aka saukarwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaman yanda Allah madaukakin sarki ya nuna cewa dukkan fadakarwa da wa'azantarwa da ke cikin wannan sura to ya ta makamanciyarta ta zo cikin suhufi Ibrahima wa Musa. Ina fata an fahimta. Suratul A'la, kaman yanda muka ambata, shine ainihin sunan ainihin wannan sura, domin an samu hadisi daga Bara bin Azib yace awwalu man qadima alaina min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair, yace farkon wanda yazo mana garin Madina daga sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam domin yayi wa'azi Mus'ab bin Umair, sannan sai Ibnu Ummi Maktum, sai suke karantar da mu Alkur'ani, can sai kuma daga baya Ammar yazo da shi da Bilal da Sa'ad, sai kuma ga Umar bin Al-Khattab yazo cikin mutum 20. Daga nan kuma kaga an samu wasu cikin sahabbai sun zo sun share wa Annabi sallallahu alaihi wasallam hanya, sannan sai kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma yazo. Yace fa ma ra'aitu ahlal madinati farihu bi shay'in, ban taba ganin mutanen Madina sun yi farin ciki ba da wani abu, farahuhum bihi, irin farin cikin da suka yi da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace laqad ra'a hatta ra'aitul wala'ida wasibyan yaquluna hadha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, har ina ganin yan yara kanana suna cewa wannan fa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kad jaa yazo, fama jaa hatta qaratu sabbihi isma rabbikal a'la fi suwarin mithliha, yace bai iso garin Madina ba face na iya karanta ko na haddace wannan sura ta sabbihi isma rabbikal a'la, kaman yanda ya tabbata cikin sahihain manzon Allah ya ce wa Mu'az bin Jabal halla sallaita bi sabbihi isma rabbikal a'la wash-shamsi wa duhaha wal-layli idha yaghsha, da haka wannan sura tana dauke da abubuwa masu ban mamaki kwarai da gaske a cikin ta. Allah madaukakin sarki kaman ainihin wato yanda yazo daga hadisin Uqba bin Amir al-Juhani yace lokacin da fasabbihi isma rabbikal azim ta sauka, qala lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sai yace da mu ij'aluha fi ruku'ikum, subhana rabbiyal azim kenan, ku sanya wannan a cikin ruku'in ku, ya zama tasbihin ku a cikin ruku'u. Falamma nazala sabbihi isma rabbikal a'la, lokacin da sabbihi isma rabbikal a'la ita kuma ta sauka, qal, sai annabi yace ij'aluha fi sujudikum, ku sanya wannan ita kuma a cikin sujudanku, shine subhana rabbiyal a'la. an karbo daga bi Ishaq Alhamdani yake cewa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya kasance idan ya karanta sabbih isma rabbikal a'la yana cewa subhana rabbiyal a'la idan kuma ya karanta la uqsimu bi yawmil qiyama yazo karshen ta alaysa zalika bi qadirin ala an yuhyiyal mauta yaqulu yana cewa subhanaka wa bala wannan shine abin da ake karanta subhanaka wa bala da aka wancan na cikin suratul tin alaysa abin nan wancan karshen suratul tin amma yukadzibuka ba'du biddin alaysa allahu bi ahkamil hakimin ko yawa wannan da ake cewa balawa ana hana wala zalika min ashahidin sun ce bai inganta ba an fahimta amma wannan na cikin suratul a'la subhana rabbiyal a'la da kuma wancan na suratul qiyama subhanaka wa bala wannan ya inganta da haka Allah madaukakin sarki yace sabbi hisma rabbikal a'la sabbi hisma rabbikal a'la kayi tasbihi ka tsarkake sunan ubangijinka al a'la mafi daukaka alladhi khalaqa wanda shine wanda yayi halitta fasawa ya daidaita halittar walladhi qaddara shine wanda ya kaddara dukkan wasu abubuwan kaddarawa fahada kuma ya shiryar walladhi akhraja almar'a shine wanda ya fitar da ciyawa faja'alahu kuma ya sanya ta gutha'an ta zamanto wato busasshiya ahawa ta canza kala wato ta zama abar canzawa sanuquri uka falatansa za mu karantar da kai alqur'ani falatansa ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama innahu ya'lamul jahra lalle ubangiji shine ya san abin da yake a bayyane wa ma yakhfa da abin da yake boye wa nuyassiruka lil yusra za mu saukake maka dukkan wata hanya ta sauki fadhakkir kai wa'azi ka tunatar in nafa'ati dhikra idan wa'azin zai yi amfani sayadhakkaru man yakhsha wanda yake tsoron ubangiji zai wa'azantu wa yatajannabu hal ashqa mafi tabewa shi kuma zai nisanci wannan wa'azin alladhi yaslan nar al kubra shine wanda zai kone a cikin wuta ainihin wato al kubra mai girma thumma la yamutu fiha sannan ba zai mutu ba a cikin ta wala yahya kuma ba zai rayu ba nazih isma rabbikal a'la an sharik wan naqais shine ma'ana sabbih isma rabbika al a'la ma'ana nazih isma rabbika al a'la sarkake sunan ubangijinka al a'la mafi daukaka an sharik gabarin abokin tarayya sarkake ubangiji madaukakin sarki gabarin abokin tarayya sarkake shi gabarin an naqais dukkan wasu sufofi na tawaya tanzihan tsarkakewa ya liku bi azamatihi da ta dace da girman Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa al-makhluqat wanda shine ya halicci dukkan ababan halitta fasawwa ay fa'atqana khalqaha ya kyautata halittarta wa ahsana ya inganta halittar dukkan ababan halitta walladhi qaddara ay walladhi qaddara jami'al muqaddarat shine wanda yake kaddara dukkan kaddarori mai kyau da mara kyau imani da kaddara wajibi ne Allah madaukakin sarki shi yake kaddara kowace irin kaddara wani kaddarsa yayi kudi wani kaddarsa ya zauna talaka wani kaddarsa mulki wani kaddarsa amulke shi wani kaddarsa ainihin wato malami wani kaddarsa ya zama wanda ake ilmantarwa wani kaddarsa ya haifi aya da yawa wani ya haifi kadan wani ma ba zai haihu ba kowa da irin tasa kaddara da aka kaddara khairihi wa sharrihi wannan imani da ita yana daga cikin rukunan imani da aka ka sani cewa ubangiji madaukakin sarki shine wanda ya kaddara jami'al muqaddarat dukkan wasu kaddarori kuma kowa yana rayuwa ne bisa wannan kaddara wanda aka kaddara sa fahada kuma ya shiryar da kulli khalqin kowace halitta ila ma yunasibu zuwa ga abin da ya dace da ita kowace halitta Allah ta'ala da ya halicce ta ya kaddara mata abin da ya kaddara kuma sai ya shiryar da ita zuwa ga abin da ya dace da ita wani an ga yafi dacewa ya zama kafinta shikenan aka hore maka kawai shikenan yana ta yi sai ji ba sana'ar da yake so an shiryar da shi zuwa gare ta irin kafinta kawai sai shikenan zai tashi ya zama kafinta wani ba abin da yake sha'awa irin ya zama malamin makaranta fahada kenan an shirya masa ainihin wato abin da ya dace da shi wata kuma ba abinda tafi so irin ta zama malamar asibiti, wata ba abinda tafi so irin ta zama kaza, ko kowa da irin abinda Allah madaukakin sarki ya shirya masa. Da haka kuma za ka ga mutun ya dage tukuru yana so ya koyi wannan abin, ya iya shi kuma ya ci gaba da tafiyar da rayuwarsa akai.
Wallazi akhraja almar'a ay ambatal kala, shine wanda ya tsirar ya fitar da ciyawa al-akhdar koriya, ga ciyawa malan koriya shar gudun ban sha'awa. A kwana a tashi tana yankwanewa, tana motsewa, tana motsewa, faja'alahu, ubangijin da kuma sai ya sake sanya ta mai da ita. Ba'ada zalika, bayan da koriya ce shar, sai ta zama gusa'an ay hashiman jafan, sai ta zama busasshiya, ciyawa ce fa koriya gudun ban sha'awa. Amma an kazo bayan kwana biyu sai ka tara ta bushe. Ahwa ta canza, shine ahwa ya sanya ta ta zamanto busasshiya. Ahwa wadda ta canza kala, ta canza yanayi. Allah madaukakin sarki yace sanuquri uka falatansa, sanuquri uka ya Muhammad, za mu karantar da kai hadhal qur'an, wannan alqur'an ya Muhammad, qira'atan la tansaha, irin karatun da ba za ka manta da shi ba, illa ma sha Allah, sai abinda Allah ya so ka manta. Min maqtabat hikmatuhu, daga irin abinda hikimar Allah ta hukunta, an yunsiyahu ya mantar da kai shi, li maslahatin ya alamu hasabi, da wata maslaha da shi Allah ta'ala ya sani. Innahu subhanahu, domin hakika shi Allah subhanahu wata'ala ya alamu aljahara min alqawli wal amal, ubangiji yana sanada aljahara, abinda ya bayyana, min alqawli na maganganu, wal amal da ayyuka da suka bayyana, irin wanda muka yi masu kyau ko marasa kyau, duk Allah ya san da su. Wa ma yukhfi minhuma, da kuma abin da yake buya na ainihin maganganu da ayyuka, duk ubangiji ya sani. Sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil layli wa saribun bin nahar, duk Allah madaukakin sarki ya sani. Ko kai da karfi, ko ka sirranta, ko kai kai kadai, ko kai ku cikin jama'a, duk daya ne. Ubangiji ta'ala ya alamu sirra wa akhfa, ko ya alamu aljahara wa ma yakhfa, ko ya alamu aljahara min alaqwal wal af'al, wa yakhfa min alaqwal wal af'al, duk ubangiji ta'ala ya sani. Wa sanuyassiruka lil yusra, ay wa nuyassiruka lil yusra fi jami'i umurik, zamu hore maka sauki cikin dukkan al'amuranka. Wa min dhalik, daga cikin irin saukake wanda zamu ma, tashilu talaqqi a'ba ar-risala, wato sauƙaƙe maka yanda zaka karɓi wannan nauyi na manzanci, wannan nauyi na aike da Allah ta'ala zai aiko ka da shi. To daga nan zamu fara sauƙaƙe maka al'amuranka. Waja'alu dinak yusran la usra fihi, kuma zamu sanya addinin da zaka zamu baka ka taho da shi, addini ne mai sauki, babu tsanani a cikin sa. Da haka addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addini ne da sauki, ba addini bane na wahala. Allah madaukakin sarki yace wa nuyassiruka lil yusra, za mu hore maka sauki cikin dukkanin al'amuranka na da'awa, za mu hore maka al'amuranka na yau da kullun. Allah madaukakin sarki yake cewa fadhakkir in nafa'ati dhikra, fadhakkir ay fa'id qaumak ya Muhammad bil Qur'an, kai wa mutananka wa'azi da alqur'ani, in nafa'atil maw'iza, idan wa'azin zai yi amfani, fa tadhkiru wajib, wa'azi da tunatarwa wajibi ne, wa in lam yanfa, koda ba zai yi amfanin ba, an fahimta ko, koda wa'azi ba zai yi amfani ba, yin sa wajibi ne, fa tawfiq bi yadillahi wahda, gaman katar da dacewa a hannun Allah yake. Wama alayka illa albalagh, ba abunda muka dora maka sai isar da sako, isar wanda Allah ya rubuta masa shiriya ya karba, wanda Allah ya rubuta masa tabewa kuma ba zai karba ba, kai dai kai wa'azi. Sayata'izu sayatadhakkaru man yakhsha, ay sayata'izu alladhi yakhafu rabba, wanda yake tsoron ubangijin sa zai wa'azantu, zai dauki wa'azi. ويتجنبها الاشقى اي ويبتعد عن الذكر الاشقى, wanda yake mafi tabewa, mafi tsiyacewa shine wanda yake nisantar wa'azi. Duk mutumin da kaga an sa wa'azi zai ce a kashe, to ana ji masa tsoro, kai ya zama al-ashqa. mutumin duk da kaga yana son wa'azi, yana son zuwa gurin wa'azi, yana son sauraron wa'azi, in yaji an kunna a radio yana kasa kunne ya ji me Allah madaukakin sarki ya faɗa, me ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kila ya karu ta fuskar tauhidinsa, kila ya ji wani abu da zai karu ta fuskar ibada, kila ya ji wani abu da zai karu ta fuskar mu'amala, da haka da ya ji wa'azi a hanya yake, a zaune yake, zai kasa kunne ya saurara, banda kuma daukan kafarsa da yake kafa da kafa ya je wani masallaci ko ya je wajen wata makaranta ko ya je wani guri wani dandali wanda ake yin wa'azi. Allah madaukakin sarki yake cewa sayadhakkaru man yakhsha, duk wanda ka ganshi yana son wa'azi to alama ce ta tsoron Allah, domin ya tazakkaru man yakhsha, wanda yake tsoron Ubangiji, yake san yanda zai gyara alakarsa da Ubangiji, yanda zai bautata wa Ubangiji, shine wanda yake sanya wa'azantu, shi yake san ai mai wa'azi. Wa yabta'idu 'ani dhikra al-ashqa, amma mafi tabewa mafi tsiya a nan duniya da lahira shine wanda yake nisantar gurin wa'azi. Allazi la yakhsha rabba, shine wanda baya ainihin tsoron Ubangijinsa, ko wa'azin yaji zai ce da Allah yanzu nan za su fara damun mutane, ko kuma kashe kashe mana rediyon nan da Allah ayan ana surutu an ce ba a kunna karatu da sauran abubuwa irin waɗannan, ko in an yi a dinga yin izgili ma ga mai wa'azin, ko kuma mutum zai iya wuni yana jin kada kada amma ba zai iya jin wa'azi na minti 30 ba, mutum ya sa abu a kunne ya ta jin kada kada ya ta jin abubuwa baya kosa baya gajiya amma ba zai iya jin wa'azi ba, kaga mutum ba sallar kirki ya iya ba, abin takeici bai iya sallah ba, karatun Qur'ani ba zai iya makaranta ma Fatiha da sura lafiya yu ba, koda nan kasa kasa ne da ake karanta yau da kullum, amma baya zuwa karatu, baya zuwa gurin da ake wa'azi, kuma ya tsani masu wa'azi, kuma in ana maganar addini ma ka ji ya tsoma baki. An fahimta? To kaga wannan ana jiwa ana tausayin irin waɗannan, ana ji musu tsoro domin Allah ta'ala anan ya ce wa yatajannabu wal ashqa, mafiya tabewa su ne suke nisantar wa'azi da guraren masu wa'azi. Allazi yasla an-nar al-kubra ay allazi sayadkhulu nar jahannama al-uzba, shine wanda zai shiga wutar jahannama mai girma, yuqasa ko yuqasi harraha, da zai yi fama zai sha wahalar zafinta, saboda sai ka je gurin wa'azi, sai ka je gurin karatu zaka gane daidai da ba daidai ba, zaka gane tauhidi, ka gane shirka, ka gane sunna, ka gane bid'a, ka gane ainin ayyukan da'a, ka gane ayyukan sabo. An bayyanta to wanda bai yi haka ba dole zaka same shi yana aikata abinda yake ba daidai ba ta bangaren tauhidi, kila ma yana aikata shirka, bai wasan yana aikata ba, kila ibadarsa ba daidai ba, mu'amalarsa ba daidai ba, yana aikata bid'a, yana yin saban Allah, to kaga wannan shi zai jawo masa yaslan nara, sai allazi yaslan naral kubra, wanda shine Allah ta'ala zai sanya shi a cikin wuta mai girman zafi ya kone a cikin ta. Allah ya kiyaye. Thumma la yamutu fiha wa la yahya, sannan kuma za a wayi gari a cikin wutar jahannaman nan, la yamutu fiha, shi ba zai mutu ba a cikin ta, fayastarihu ballantana ya huta, fayastariha balle ya huta, inda ana mutuwa to da ɗan wuta shike da sai ce ai da an je ne ba dai ƙarshen tuka tuka a ce mutun ya mutu ba, to Allah ta'ala ya ce thumma la yamutu, sannan ba zai mutu ba fiha a cikin ta, fayastariha balle ya huta, wa la yahya, kuma shi ba zai rayu ba, hayatan tamfa'uhu, rayuwar da za ta amfane shi, gashi nan dai in a rayan yake baina bainal hayati wal maut, bai mutu ba balle ya huta, shi kuma rayuwar bata amfane shi ba. Ina fata an gane, shine ainihin wato thumma la yamutu fiha wala yahya. To ana nuna mun lokaci a yayi saura ɗan mintuna nawa, to saura minti 6, to bari mu dan dauko. Allah madaukakin sarki yace fadhakkir in nafa'ati dhikra, muka dauko daga sanuquri uka falatansa, ayya muhammad falatansa, wa hadha ikhbaru min Allah, wannan labari ne daga Allah, wa wa'adun minhu lahu, alqawari ne daga Allah zuwa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, bi annahu sayuqrihu qira'atan la yansaha, cewa zai karantar da shi karatun da ba zai manta ba. Kaga wani irin albishir da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam, dan haka in kana neman mai ingantacciyar tantagaryar tilawa, to shine ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ta'ala ya ce sanuquri uka qira'atan la tansaha illa ma sha Allah sai abinda Allah ta'ala ya so ka manta saboda wata hikima da shi ya hukunta innahu ya'lamul jahra ay ya'lamu ma yajharu bihi al'ibad ubangiji yana sane da abinda bayi suke bayyanawa wa ma yukhfuna da abinda suke boyewa min aqwalihim na maganganun su wa af'alihim da ayyukan su la yakhfa alaihim min dhalika shay babu wani abu da yake buya ga Allah madaukakin sarki Allah ya ce wan yassiruka lil yusra ay nusahhilu alayka al af'al al khair za mu hore maka mu kuma saukake maka ayyukan al khairi za ga ayyukan al khairi ba sa yi maka wahala sallallahu alayka wa sallam wa aqwali da maganganun alkhairi wa nashra'u laka shar'an za mu shar'anta maka shari'a sahalan mai sauki samhan mai sauki mustaqiman miƙaƙiya adalan daidaitacciya la'iwi jaja fihi babu karkacewa a cikin shari'ar da zamu aiko ka da ita wala haraja babu kunci wala usra babu tsanani a ciki fa zakir kai dai ka ci gaba da wa'azi ci gaba da tunatarwa inna fa'ati dhikra ai zakir haythu tanfa'u tadhkira yi wa'azi inda kaga wa'azin zai yi amfani wa min hauna anan ne ya ukhadhu al-adab fi nashr al-ilm ake so mu wato daliban ilimi ko malamai su koyi wani ladabi wajen yada ilimin su fala yadahu inda ghairi ahli kada mutun ya dinga fadar ilimi a inda ba ahalin ilimin ba kamar yanda amirul mu'minin ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda yake cha hadithun nas bima ya'rifun ka dinga gaya wa mutane abin da suka sani in ilimin ne farayi daga nan kasa-kasa inda suka fara ji suka sani kafin ka kai su inda ba su sani ba sayyidina ali yace ku dinga ilmantar da mutane ku gaya musu abin da suka sani atuhibbuna an yukazzaba Allah wa rasuluhu ko kuna so ne a dinga ƙaryata Allah da manzansa a matsayin ka na mai wa'azi ko mai karantarwa ka dinga dauko masaloli manya-manya kuma daliban da suke gaban ka ko masu sauraron naka masu mataki ne irin na ƙasa dan ka nuna iyawa dan ka nuna kwarewa dan ka nuna ilimi ya inshe ka katin batsa ka dinga kawo masaloli waɗanda sun yi nauyi kware ga kwakwalan waɗanda kake karantarwa ko kake ilmantarwa kana so ne a dinga cewa Allah ƙarya yake ko a ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayadhakkaru man yakhsha ay sayatta'idhu bima tuballighu ya Muhammad kai dai ka ci gaba da wa'azi wa'azinka waɗanda kake isarwa da wa'azin wanda a cikin zuciyarsa akwai tsoron Allah ya san zai hadu da Allah zai amfane shi wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan nar al-kubra thumma la yamutu fiha wala yahya sannan waɗanda suke mafi tabewa waɗanda za su shiga wuta aini wato za su nisanci wa'azi kuma waɗanda za su shiga wuta mai girma sannan su ba su mutu ba a cikin ta kuma ba su rayu ba aini wato bal hiya mudhirratun alaihim wutar gata tana cutar da su li'anna bi sababiha yash'uru ma yu'aqabu bihi min alimin azab wa anwa'in nakal to insha Allah sai mu tsaya a kad aflaha man tazakka saboda yanayin lokaci abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya karbi wannan ibada ta mu da muke gabatarwa a cikin wannan wata mai alfarma bukatunmu na alkhairi Allah madaukakin sarki ka biya mana su abubuwan da suke damun mu Allah ta'ala ka fi mu sani Allah ka yaye mana su marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya wannan musiba da muke cikin ta na corona Allah madaukakin sarki ka yaye mana ita Allah ka kawo mana karshen ta Allah madaukakin sarki ka nuna mana ikon ka akan wannan cuta Allah ka ba mu ikon komawa zuwa gare ka Allah kada ka sa mu jarabtu mu fitunu da rabuwa da kai Allah madaukakin sarki ka sa mu dace Allah ka gafarta wa magabatan mu Allah ka gafarta wa iyayen mu da kakanninmu da malamanmu da sauran 'yan uwa musulmi in ta mu tazo Allah ka sa mu cika da imani.